Sashen Hausa na Muryar Amurka ne ke magana akan mitoci 19 31 49 60, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa ke mita 102.5, sai kuma tashocin gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niya da kuma dalal duk a jamhuriyar Niger, sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so akan adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da safe. Yau Litinin 4 ga watan Disamba shekarar 2017. Ni ne Sarfil Hashim Gumel tare da Ibrahim Kalmasi Garba da ma sauran abokan aiki ke farancin kamu wannan shirin a daidai wannan lokacin. Yanzu dai ga kanin labarai.
Fada da bindiga ya barke a Sana'a babban birnin kasar Yamal jiya Lahadi. Shugaban Palestine Mahmoud Abbas ya yi gargadin cewa muddin Amurka ta amince da birnin Quds a matsayin headquarter kasar Isra'ila, hakan zai kawo zaman tsatsar a gabas ta tsakiya. Sannan jiya Lahadi, Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya sha alwashin cewa sam Isra'ila ba za ta bar Iran ta yi matukar tasiri a Syria ba.
Kanin labaran kenan aka ji. Cikin shirin za ku ji cewa wasu 'yan bindiga da ba a san ko su waye ba sun harbe wani shugaban kasuwar shanu da yaransa a jihar Bayelsa.
Abin da ya faru, chairman dinmu na cattle dealer ana ce mai Alhaji Jibrin, barayi sun isko shi sun same shi da yara ne kusa ga assembly quarter, sun halbe su sun kashe su, kuma ba wannan ɗaya ne ya taɓa faruwa ba.
Albarkacin ranar nakasassu ta duniya, Muryar Amurka ta hirar da wani mai larurar nakasa da ke Ibadan.
Kana fama da nakasa ko?
Eh, ina fama da ita ta kawo.
Dukkan kawun kai guda biyu ba su aiki ne koko guda ce?
Guda ce ba ta aiki.
To menene sanadi?
Sanadi gaskiya ko da ni tashi kai haka dai an kaife ni.
Sai a biyo mu domin jin cikakkiyar hirar, sai kuma shirin ciki da gaskiya wanda Ibrahim Alfa zai gabatar. Amma duk waɗannan fa sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Fada da bindiga ya barke a Sana'a babban birnin kasar Yamal jiya Lahadi bayan da ta bayyana cewa kawancen 'yan tawayen Houthi masu samun goyon bayan kasar Iran da tsohon shugaban kasa Ali Abdullah Saleh ya wargaje. Aran gama tsakanin mayakan da ke biyayya ga Saleh da Houthi ta fara barkewa ne a makon jiya, bayan da Saleh ya zargi 'yan tawayen da afkawa cikin babban masallacinsa da ke birnin Sana'a suka kai hari ma wani ɗan uwansa kwamandan runduna ta musamman Tarek Saleh mai ƙarfin faɗa a ji. Duka ɓangarorin biyu sun kafa shingayen bincike, sun girke sojoji a saman gine-gine, sannan sun katse hanyoyin shiga birnin. To amma cibiyoyin gwamnati da dama, ciki har da tashar jirgin sama da headquarter gidan talabijin da kuma kamfanin dillancin labaran gwamnati, har yanzu na ƙarƙashin ikon 'yan Houthi ne. Jiya Lahadi, sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi kira ga dukkanin ɓangarorin da ke fafatawa da juna a Yamal da su tsagaita wuta a hare-haren da ake kaiwa ta ƙasa da sama. A wata takardar jawabin da ya fitar jiya Lahadi Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce mummunan faskarar da fafatawa da makamin ta yi da kuma hare-haren jiragen sama a Sana'a tuni suka yi sanadin mace-mace da jin raunuka da dama, ciki har da na farar hula.
Shugaban Falastina Mahmoud Abbas ya yi gargaɗin cewa muddin Amurka ta amince a birnin Quds a matsayin headquarter ƙasar Isra'ila, tare kuma da ɗaga ofishin jakadancinta daga birnin Tel Aviv zuwa birnin Quds, shirin kawo zaman lafiya a gabas ta tsakiya zai wargaje. Rahotanni na nuna cewa Trump na Amurka zai ba da sanarwar kan batun yau Litinin, mai yiwuwa ya bayyana cewa Amurka ta amince da birnin Quds a matsayin babban birnin ƙasar Isra'ila, amma ya jinkirta mai da ofishin jakadancin zuwa birnin Quds ɗin. Amincewa da birnin Quds a matsayin headquarter Isra'ila na ɗaya daga cikin alkawarin da Trump ya yi yayin yakin neman zaɓe. Abbas ya sha yin kashedi sosai akan wannan yunkurin. Wani hadimin Abbas ya ce ya kashe jiya Lahadi yana ta buga waya, yana ta kiran shugabannin duniya da su yi bayani kan haɗarin da ke tattare da yanke shawarar daga ofishin jakadancin zuwa Isra'ila, ko kuma amincewa da birnin Quds a matsayin babban birnin Isra'ila. babban wakilin Falastinawa a wajen tattauna wasa Erekat ya ce Amurka na wasa da wuta. Bangaren yan gwagwarmaya da makami na Falastinawa, Hamas ya yi kiran da kaddamar da wani sabon gwagwarmayar intifada muddin aka maida ofishin jakadancin Amurka zuwa birnin Quds.
Jiya Lahadi, Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya sha alwashin cewa sam Isra'ila ba za ta bar Iran ta yi matukar tasiri ta fuskar soja a kasar Syria ba. Jawabin nasa, wanda aka gabatar ma wani taro a birnin Washington DC, ya zo ne kwana guda kawai bayan da wani jirgin yakin Isra'ila ya kai hari kan wani wurin da ake kyautata zaton sansanin sojin Iran ne a bayan garin birnin Damascus. Wanda hakan ke nuni da alamar an shiga wani zango mai hadari na tashin hankali a gabas ta tsakiya tsakanin Isra'ila da Iran. Da yake nuni da kalamun yariman Saudiya mai jiran gado Muhammad bin Salman, wanda kwanan nan ya bayyana shugaban addinin Iran Ayatollah Khamenei a matsayin sabon Hitler na gabas ta tsakiya. Netanyahu ya danganta kasar Iran da kasar Jamus a zamanin Turawan Nazi. Ya ce suna da matukar kama ta abin da ya kira bakar aniya ta dora shugabanni karfi da yaji da kuma yada ta'addanci da kuma bin abin da ya kira bakar aniya ta karkashe Yahudawa.
To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amerika a birnin Washington DC. Wasu jerin sakonnin Twitter da ya tura da safiyar jiya Lahadi daga fadar White House, shugaban Amurka Donald Trump ya soki hukumar binciken aikata laifuka manyan laifuka ta FBI karkashin gwamnatinsa. Yana mai cewa shi bai taba cewa tsohon shugaban hukumar binciken ta FBI James Comey ya daina binciken tsohon mai bayyana shugaban kasa shawara Michael Flynn ba game da gana wasa da jakadar Rush a birnin Washington. A wani sako na Twitter na daban da ya tura musamman kan bayanan da Comey yayi gaban ƴan majalisar dokoki bayan yayin rantso cewa shugaban kasar ya gaya masa ya daina binciken Flynn. Trump ya ce wannan ma ba wani abu bane illa labaran ƙarya dan yada wata ƙaryar da kuma Comey yayi. Sakonnin Twitter din sun zo ne kwanaki biyu bayan da Flynn ya amsa cewa yayi wa hukumar binciken aikata laifuka ta FBI ƙarya game da tattaunawarsa da tsohon jakadar Rasha Amurka Sergey Kislyak a makon da suka gabata wato kafin a rantsar da shi Trump din.
Amurka ta sanar da Majalisar Dinkin Duniya cewa ba za ta ƙara shiga taron ƙasa da ƙasa kan bakin haure ba. A wata takardar bayani, sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya ce tsarin taron bai dace da manufar Amurka kan bakin haure ba. A shekarar 2016 ne dai kasashe 193 da ke Majalisar Dinkin Duniya bai daya suka amince da wata ayyanawa da bata wajaba kan kowa ba mai suna matsayi da aka dauka a New York kan bakin haure da kuma yan gudun hijira wanda ya jaddada kare yancin yan gudun hijira da taimaka masu su samu matsuguni tare kuma da cewa sun samu ayyukan yi da kuma ilimi. Mujallar Foreign Policy ko harkokin waje ta ce shawarar da shugaban kasa ya yanke ta ficewa daga wannan tattaunawar na nuna tasirin Stephen Miller, wani dan shekaru 32 da haihuwa mai mukamin babban mai bayar da shawara a fadar White House kan manufofi, wanda ya sha yada yunkurin gwamnatin Trump na rage yawan masu kaura zuwa Amurka.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka anan Washington DC. Madalla, a ƙarshen makon da ya gabata ne wasu 'yan bindiga da ba a san ko suwaye ba suka bude wuta tare da kashe shugaban kasuwar shanu a garin Yanoga na jihar Bayelsa. Ga wakilin muryar Amurka Lamida Abakar ta karin bayani.
Sananin rashin tsaro ya sake abkuwa a jihar Bayelsa dake Najeriya, inda wasu da ake tunanin basu ji ba basu gani ba ake zuwa a bude musu wuta, kamar dai yadda ya abku a ƙarshen mako, inda wasu waɗanda har yanzu ba kai ga gane su ba dauke da bindigogi manya-manya suka zo suka bude wuta kan wani shugaban kasuwar shanu a birnin Yanaguwan jihar ta Bayelsa har lahira, bayan sun kashe shi suka sake waiwayowa kan wasu mutane guda uku da ke wurin, kuma suka bude musu wuta inda su ma suka sheka lafira. Kawo yanzu dai tun lokacin da abin ya faru, mutane na zaman daddar a jihar ta Bayelsa tare da tsananin fargaba. Na tuntubi wani da ke zaman na kusa ga waɗanda aka bude ma wuta, kuma ya mini ƙarin bayani kamar haka.
Sunana Musa Hamza daga Bayelsa State Yanaguwa. Abin da ya faru, chairman ɗinmu na Kato Dila ana ce mai Alhaji Jibrin, barayi sun isko shi sun same shi da yara ne kusa ga Assembly Quarter, sun halbe su sun kashe su, kuma ba wannan ɗaya ne ya taɓa faruwa ba.
Kamar bayan wannan lamari ya faru, kamar jami'an tsaro na 'yan sanda da sauran jami'an tsaro na haɗin gwiwa sun kawo muku ɗauki?
Mun zo mun yi musu complain, bayan sun zo sun aje mana gawa kawai sun ka kama hanya sun ka taye su. To shine mun kai blocking road, sojoji sun ka zo mun ka ce ba za su wuce ba da sauransu. To take an ka buga ma assistant commissioner of police da na sakataren gwamnatin jiha ya zo ya yi mana alƙawarin cewa albishin za a taimaka mana da security a wurin kasuwancin mu kabba haushin da yake tsoro ya yi tafiya da sauransu.
Shi ma Alhaji Musa Sa'idu, wani da ke zaman shugaba a yankin na Niger Delta, ga abin da yake cewa dangane da wannan lamarin.
Kuna cikin mutane kuna tare a kashe mutum hudu da rana ba da dare ba, kuma ba su ba wai ba su ɗan kasuwa ne ba wasu miyagun mutane ba ne. Ai dole ne mutane su fargaba, dole ne ai tsoro, kuma fargaba na ce maka ai ba tayo ba ce an nade ana wannan abubuwan. Yau suna ta faruwa, in ta faru sai a manta har wannan ta zo. To wannan kuma tun hudu aka kashe gaba ɗaya, dole ai fargaba. Amma magana nake yi, wannan abu ya faru, muna tsokon gwamnatin tarayya da ta jiha ta kare yan arewa da inda suke.
Bayan haka na ji ta bakin mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar Bayelsa DSP Andrew Buswat, kuma ga abin da yake cewa.
To jiya ne da rana wajen karfe 12 na rana, wayansu suka zuwa cikin Mazda 323 zuwa shagon da Alhaji Jibrin Abdulkarim yake tare da yaran aikinsa. Sun zo sun sauka daga moto suka buɗa masa wuta suka harbe shi, daga nan sun shiga moto sun kama gaba. Shi yara guda ukun sun rasu, amma shi Alhaji an ya ɗauka an kai asibiti, kafin daga asibiti ne ya biya su. An ga moton da ya yi wannan wanda suka zo a ciki suka yi wannan ta'addani, kuma an riga an gaya ma polisawa su lura da wannan.
Rashin tsaro dai kan tsananta a Najeriya, musamman idan watannin Satumba, Oktoba, Nuwamba da kuma Disamba suka doso, watannin da aka fi sani da Amber Month, wanda a lokacin ne mutane ke ta kokarin tattara kuɗaɗe domin shekara ta ƙare. Saboda ci gaba da tattara ribar da suke samu, mutane da ke gudanar da harkoki daban-daban tare kuma da irin hidimomin da za su yi na bukukuwa, musamman a wannan ɗan tsakin lokaci na watannin Amber. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt, Najeriya.
Tafiya ba dawowa ba, dan adam ba komai ne ba, fitina ba a san ƙarshe ba.
To Allah ya kyauta a gaida Lamido Abubakar. Ranar 3 ga watan Disamba na kowace shekara rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin nakasassu. Kan haka ne wakilin muryar Amurka Hassan Umar Tambole ya tattauna da wani mai larurar nakasa a Ibadan, ga hirar tasu.
Sunana Mansur Abubakar Kwantagura.
Kana fama da nakasa ko?
Ina fama da ita ta kawo.
Dukkan kawun kai guda biyu ba su aiki ne koko guda ce?
Guda ce ba ta aiki.
To menene sanadi?
Sanadi gaskiya ko da ni tashi kai haka dai an kaife ni, don ni ban ma san wani ma'anan in tashi in taka kawuna ba.
Yanzu kamar shekarunka nawa kana fama da wannan nakasa ta kafa?
Ko da ni tashi ban iya cewa ga shekarun da ni ba kawa ba. Ya haka ni tashi hannu ya wayo har bisa ga yanzu.
To Malam Mansur, ko akwai wasu matsaloli da kake fama da su?
Gaskiya ban da wata matsala, don sai dai in ce na gode ma Allah, don duk abin da na roƙi Ubangiji yana biya min bukata na gaskiya.
Kamar matsalar samun abinci ko aiki ko kuma a ce mu'amala da jama'a, duk wannan ba matsala?
Gaskiya wannan ban da matsalar mu'amala da mutane.
neman kuɗi fa?
Ita ma wannan gaskiya alhamdulillah.
To kana sana'a?
Gaskiya da kwanuka na azu sana'a, to kuma sana'an sai ta abin ga tawul gaji. Kawai Allah ɗaya ne ya kawo wannan laluran ta yamuji.
To yanzu yaya batun kungiya? Kuna da kungiya?
Ba mu da kungiya, saboda mu dai ni dai ta ma azata a nan Ibadan Ojo. To sai mun haga nan turin wuli, sai mun haga kai gaba ɗaya ma bata da muhimmanci, shi yasa kawai sai mun kai watsar da ita.
Me yasa kun kace wannan kungiya bata da muhimmanci?
Eh to ka san ɗan mutane sun kai yawa, wannan ya kawo wannan shawara, wannan ya kawo, idan an kace ai wannan, wannan zai ce a'a an fara kawo fitina, sai mun kace to mu bari mu jayi, muna jayewa to gaba ɗaya sai sauran jama'a sun ka jayi.
A taba samun wani taimako ga gwamnati ko kuma wasu kungiyoyi?
Gaskiya ban taba ba.
Ka taba nema?
Ban taba ba.
To me yasa baka nema ba?
Saboda na san ko na nema alƙawali ne na banza kawai za su yi. Shi yasa kawai ba zan nema ba. Saboda an shaye mana alƙawali, bamu roƙa ba, bamu nema ba, an shaye mana alƙawali, ba a cika ba, shi yasa kawai nace to ni ba zan nema ba.
To yanzu menene sana'arka a nan Ibadan?
A nan Ibadan kawai ina nema ga Allah ne.
Kaman sana'a ko bara?
Bara niki.
To a cikin wannan bara naka baka fuskantar matsala?
Gaskiya ban fuskanta wata matsala.
Kana jin yarin yarbanci?
Ina ji dan kadan amma ba da yawa ba. Na neman abinci na.
To yanzu idan ka je cikin Yarbawa me za ka ga musu ko kuma da yaya za ka yi musu bara?
Da yaran su nake musu.
Kace mi?
Zan yi musu da ina kwana in ce a karo ko kuma inda wuni ne in ce a kaso in ce a taimaka min a da yaran su.
Ya za ka ce a taimaka ma da yaran yarbanci?
Eh to zan iya cewa agent to real law. Da ko ya sanu mi agent to real law. To da ka fada haka to shikenan sun riga su san abin da ake ciki.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Nigeria.
To a gaida Hassan Umar Tambuwal, har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka ne a nan birnin Washington DC, wanda yanzu agogon muke cewa karfe 12 da kusan minti 17 na dare. Yanzu dai ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. A shirinmu da ya gabata mun ji ta bakin wani mai suna Malam Damina daga garin Zirami a karamar hukumar giya ɗaya ta jihar Bauchi, wanda ya zayyana kukarsa game da wata shari'ar da ya zargin cewa ta rashin adalci ce wadda alkali Sani Musa ya yi masa. Idan an tuna, muna magana ne kan ƙorafin da mutanen na Zirami suka yi cewa shi wannan alkali yana ci musu zarafi, har ma a garin ana kiransa da sunan alkali Remand, a saboda yadda suka ce yana karɓar kuɗaɗen mutane ya kuma aika da su gidan wakafi, wato Remand kenan da Turanci. A bayan da muka yi batun takardar da suka gabatar ta kuka tun watan Yunin 2016 zuwa ga alkalai na jihar Bauchi ba tare da an ce musu uffin ba har izuwa lokacin, sai babban magatakarda na kotun shari'a ta jihar Bauchi ɗin Sa'adu Muhammad Sambowal ya yi hira da wakilinmu, inda ya yi ikirarin cewar sun rubuta amsa, to sai dai kuma amsar ce har yanzu tana cikin ofishinsu, a saboda wai lauyan mutanen baya da basira ko kuma bai san aiki ba, shi ya sa ba a ji amsar ba. A ƙarshen hirarmu da Malam Damina, wanda aka ji a makon jiya, na yi masa wata tambaya bisa wasu dalilai da za a fahimce su daga bisani a cikin irin maganganun da shi babban magatakardan kotun ɗaukar ƙara ta shari'ar musuluncin ta jihar Bauchi ya yi kan wannan batu, da kuma irin dangantakar da ke tsakaninsa shi kansa, wato magatakardan, da alkali Sani Musa na kotun Zirami, da kuma wani ɗan sarkin Zirami mai suna Alhaji Mustapha. Ga Damina.
To kai yanzu me kake so ka ga ya faru akan wannan batu naka da kuma batun wannan kotu ta Zirami?
Si alkali in an fudda shi ma, ni dai ban isa fudda shi ba, amma in an fudda shi ma a Zirami daidai ne, in an fudda shi ma yawwa, duk abinda aka masa ni dai ban isa masa komi ba, amma ni mai iya kokawa ne, tunda akwai gaba da shi ma. Yawwa, to ni in an fudda shi daga Zirami ma, bazan in za a fudda shi bazan ce a'a ba, in an bar shi ma ba a cikin so na ba, bai min adalci ba, tunda na kai kuka na bai share min ba, na ba da 4,000 akan za a tura ya Uruman, an sa shi a mota hakimi ya yi waya aka dawo da shi ba a kai shi Uruman din ba.
Wato kai ne ka biya kuɗin Uruman din?
Ni ne na biya kuɗin Uruman din.
Naira 4,000.
Naira 4,000.
Damina Zirami kenan. Wani kuma daga cikin waɗanda suka rubuta takardar kuka shine Gagarau dan Musa Zirami, wanda lokacin da wakilin mu yayi tattaki zuwa Ziramin a wancan karo ba a bari ya zo yayi magana ba sai aka turo wani kanin sa.
Assalamu alaikum, ine Gagarau dan Musa. Sama da shekara 55 kakanmu ya rasu, ana jira iyayenmu suka kare a bayan sarkin Zirami ya sa aka kwashi gonanmu muka yakuri da haka. A bayan mun yakuri da haka kai itace Usman Alaida mun ya zo dauka nayi magana sai ya tashi yana zagi na uwa uba mata suka je su yi hakuri.
Wane ne shi Alhaji Daman nan da kake magana?
Alaida wannan uban Usman da muka yi shatar baki da shi. To shine akan dalili kai na buga a hakimin mu waya na ce ga abin da yake faruwa a gidan mu hada mata. So sai ya kashe waya bai mana amfani ba. A baya suka rarumo mu na buga waya. Na he ya kashe he na buga kani na yana gamawa nace to gashi abin da babu yace to ka tafi giya da ka fada DPO nace na fada DPO DPO zai biyo hanya sarkin Zirami sai ya dauka yace a ƙarya ne ai sun kawo a kotu mu muna jira zai zo ya bi mana kado yace a hakimi aka kace sun kawo kotu sai na buga masa waya
su wane ne suka kawo kotu
su Alhaji Damana Usman Alaida wannan shi ya kai kotu ni mu kuma hakimin mu ya kiya bi bayan mu ai dole mu tafi gure da za a shete mu an kawo mana farmaki ha gida to dalili haka sai DPO ya ce eh lalle hakimin mu ya je ya kawo nace ranka dade ba haka bane ni fa ka kai yanzu muna jiran zuwan ka ka zo ka shete mu hakimin mu ya ki ya ce to kuma hakimin ya yi haka to shikenan eh aka kawo mana takarda muka je kotu da mata na da matan kani na da mata na biyu akwai na biyu ko abinci ma ba dafa ba aka je aka hallara mu aka ce matan to an sawwake musu to tafi ni aka tura ni ruman a rubuta akan cewa wata
aka tura ka ruman akan me
akan wannan cacan bakin
wane ne tura ka ruman din nan
alkali Musa shi da hakimin Zirami sune suka tura ni a gani na
a ganin ka a jikta cikin kotu ko kai kuwa ina ne aka yi wannan
cikin kotun sa muka yi a cikin kotu ya suka tura ni ruman ani na ne ni veli na suka hana suka ce je na yi wata naje nayi kona daya aka dauko ni na dawo beli na 1800 muka zo muka shiga shari'a aka ci min aka min taran 1500 aka yi roko akan haka aka rage 2500 banda kudin mashin banda yanzu ni bashin na taran ma ban gama biya ba kuma alkali ni miskini ne na nuna musu bara ma nake a lokacin kam wani babba ya daga ni yanzu na dan huta to saboda haka ni nace to Allah ya kawo mana iyakar wannan abu tunda cutanan da akai akan kama mata na ko nan sabi bayana akan haka to shine nace Allah ya kawo mafi sauki to Allah ya kawo mafi sauki rannan wannan magana ta bullo a gidan radio ana yin magana to naje akan ina jira a kira ni to sun zo akan kira he suka kare he suka tura kani na yaje ni akan bana bazan fadi bazan kare su fa saboda haka suka nemi kani na yaje ya fadi abin da fada nace to ni ban yadda ba ni na hanyar da zan je na yi magana da dan jaridun su ne za su duba hakkin wannan abin da suka min ni ba zan iya yadda da haka ba to saboda haka yanzu he Allah ya sa kokarin haka kuka kira ni na zo zan fada amma abin da ake fadan kaga a haka a bayan haka aka tura wata takarda aka ce hakimin da sarkin ai da alkalin aka ce musu an dage shari'a he mun je an gama nasu suka yi watsi da shari'a ma gaba da waki da takardan wannan
waye tura wannan takarda
takardan DPO inda ya tafi na giya da shi ya tura a kotu ya ba mu muka kai akan cewa he an gama nasu kotu yayin nasu suka yi watsi da nasu
wato sai sun gama binciken su akan wannan batu kafin a ci alkali ya hukunci akai
yawa to sai suka ki he kotun ya ki he suka yi nasu takardan ma ina da tabbacin shaida yanzu ko yau suka yi musu akwai dalile da yawa yayin da zan ambata akai to kaji hujjojin to ni dai abun da ya sa kani na shine yaje kaman zai kare su aka ce to na sababu dan jaridu inda kuka aika masu kace su ba damuwan su ni suke so ni miskini ne hakika kuma ni miskini ne kaji ba nace kara 37 ina tare da wannan iyaye na suka mutu hakimin mu ya kwashi ya karbi gonan mu ya watsa mu kar sai ni dai gabara na kama a dole haka mu har yanzu ban gama wani biya kudi 1018 banda kudin amma mashi
mawa kuka biya wannan kudin
alkali Musa shi muka biya kudin na taran da na wannan abun da na beli sauna uku ina zuwa register ne dai bana ni ba ma'aikacin kotu amma ina yawo ina ga nace a taimaka min a bani rasu suka ce ba za su bani ba register yaki sauna uku nace akwai abin da zai biyo wata tarafa kuna ba da rasu ga kauye sai suka yi forget da ni na dawo ni ba a ba da rasu ba
akwai wani kudi da kace kun biya ko kudin mashin ko kudin menene
eh akwai kudin mashin abin da muka biya na farko dai mun biya 500 na biyu an ce kudin yanda za a tura ni rumon 2000 ni na biya aljihuna kaga
kudin kai zaka biya kuma a tura ka ja kulle ka
ni na biya ya wuce wai ni na biya 2000 ga kudin mashin 500 ga gidana ya sun mata sun dauko 3000 ko na uku zirga zirgan nan har yau ban biya wa an suka mu ni yanzu wani abubuwa in ina fada ma gaskiya za a tausaya ni damuwa na wannan abin da aka tuce ni shine ni damuwa na rike ni
yanzu kai me kake so kaga an yi kan wannan batun alkali Sani Musa da kuma kotun nan ta Jirami
eh ni abu yanda nake so a yi a shiki ni dai yanzu tunda Allah ya sa manya nan magaba da mu suka tashi kai sai abu yanda suka gani sune suka gani za su cancanta abu yanda za a kare mana haƙƙin bil adama na jaba talaka ka yanzu ba abu yanda iya sai ku manya abu yanda kuka duba za a yi da mana daidai yanda za a zauna lafiya a zauna a war wannan abun talakoki suna kuka to da shi mu za mu bi saboda haka Allah ajiye ku ni dai nan gaba abu yanda nake so in Allah ya sa wannan abu ya zauna lafiya ni dai talaka ya ji dadi a kasar ku
Shirin mu na gaba za mu ji zarge-zargen da Sa'adu Muhammad Sambo da yayi mallauya Mamman Lawal Yusufari da amsar kuma da ya bashi har ma da zargin da yake ma yan jarida da suke bin kadin wannan batu na mutanen Jirami da suke zargin alkali Sani Musa yana ci musu zarafi a kasance lafiya
to madalla a gaida Malam Ibrahim kafin mu kai ga shirin mu na gaba ga wannan sako
a yan tsakanin nan ambaliyar ruwa tana ta ta'azzara shin me ke kawo ambaliyar ruwa sannan kuma me ya kamata mutane su yi ko kuma su gyara akan abin da suke yi yake da ta'azzara al'amarin ga ta bakin shugaban sashin tsara birane da yankuna na jami'ar Bayero ta Kano Dr. Aliyu Salisu Barau
matsalar a sauyin yanayi kowa ya sani cewa a garuruwan da manyan biranen mu da kananan mu akwai karanci na magudanan ruwa akwai kuma shi kansa matsala ta rashin tsara garuruwa sannan kuma akwai matsala ta su kansu mutane dabi'a ta gini akan magudanan ruwa cike magudanan ruwa da shara barin magudanan ruwa ba tare da an gyara su wani lokacin zaka iya tarar ciyayi sun mamaye su su kuma al'umma da yawa sai su saki hannunsu sai su dauka cewa lalle sai gwamnati ce za ta zo ta musu in ba a yashe ba suna jira me kake kana zauna kana hira kafin wannan abun ya je gidan wayannan shugabannin ya shafe su ba lalle bane ma ya je irin wannan matsalar kai tuni gidan naka ko dai ambaliyar ta zo ta cinye shi a rushe gidan naka ko kuma sababin ambaliyar misali ruwa ya je ya jika guri ya zama sanadiyar hayayyafa sauro a wannan gurin kazo kana fama da rashin lafiyar malaria ko cuta irin su typhoid kaga abu ne da mutane su za su yi kansu magani tun kafin gwamnati ta musu
Dr. Salisu Barau kenan shugaban sashin tsara birane da yankuna na jami'ar Bayero ta Kano gyara kayanka baya zama sauke mana
to madalla da wannan ko muka zo ga shirin mu na karshe labarai a takeice
to a takeice fada da bindiga ya barke a sana babban birnin kasar Yamal jiya Lahadi bayan da ta bayyana cewa kawancen yan tawayen hutsi masu samun goyen bayan Iran da tsohon shugaban kasar Ali Abdullah Saleh ya wargaje Shugaban Palestine Mahmoud Abbas ya yi gargadin cewa muddin Amurka ta amince da birnin Quds a matsayin headquarter kasar Isra'ila tare kuma da daga ofishin jakadancinta daga birnin Tel Aviv zuwa birnin Quds shirin zaman lafiya a gaba ta tsakiya zai shiga matsala
to madalla masu sauraron mu anan muka karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kadan da hantsi za ku ji mu dauke da wani sabon shirin za ku iya ziyartar shafukan mu na yanar gizo domin cin ko kuma ku sake jin wannan shiri ko kuma ku saurari shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshin mu na BOA Hausa da kuma shafin mu na Facebook. Yanzu madadin Ibrahim Kalmasi Gabriel ya tana gabatar da shirin da kuma Salamun Abu wanda ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yau. Ni Sarfil Hashin Gumil ke cewa sai mun sake haduwa in an jima kaɗan. Assalamu alaikum.